Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran, hukumomi a New York na nazarin wani abin da aka gano a wani wuri wanda wasu gidaje ne kawai tsakaninsa da inda wata fashewa ta auku tun farko a Manhattan na New York din. Rahotanni na nuna cewa abin da aka gano a titin 27th Street ya yi kama da gangar iskar gas ta dahuwa, wadda aka makalama wata wayar salula da kuma wasu wayoyi a cikin wata jakar leda. ‘Yan sanda sun shawarci mazauna yankin da ke fuskantar titin na 27th Street da su nisanci tagogin da ke fuskantar wurin. Tun da farko, ‘yan sanda sun ce wata babbar karar da ta girgiza unguwar Chelsea da ke Manhattan a birnin na New York da daren jiya Asabar, wata shiryayya ce kuma ta raunata mutane 29 a cewar hukumomin New York ɗin. Magajin garin New York Bill de Blasio ya ce ya faɗa a wani taron manema labarai da dare cewa fashewar da niyya aka shirya, to amma de Blasio ya jaddada cewa babu wani tabbacin aiki ne na ta'addanci. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta caccaki Rasha saboda kiran a yi taron gaggawa na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da daren jiya Asabar don a yi nazarin wani harin jirgin sama wanda ga dukkan alamu Amurka ce ta kai cikin kuskure, wanda mai yiwuwa ya halaka sojojin gwamnatin Siriya da dama. Da take magana da manema labarai a harabar wurin taron gaggawar, Samantha Power ta ce matakin da Rasha ta ɗauka ba wani abu bane illa kawai wata dabara ta ɗauki hankalin duniya daga wani ɗanyen aiki wanda ke cikin miyagun ayyuka mafiya muni a duniya. Bawa ta ce har yanzu gwamnatin Amurka na ci gaba da tattara bayanai game da wannan harin, wanda wasu bayanai ke cewa da alamar ya halaka sojoji wajen 80 a Dayar Ezzor. Ta ce jiragen yakin Amurka da ke cikin tawagar sojojin gamayya sun ɗauka 'yan ISIS ne suka auna, kuma a ta bakinta, ba niyyar mu bace mu saba ma yarjejeniyar tsagaita wuta ta wajen auna sojojin gwamnatin Siriya. Jakadan Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya Vitali Churkun ya ce kalaman fawa na fushi ba wani abu bane kawai illa burge wasu marasa imani. Churkun ya ce akwai ayar tambaya kan irin lokacin da Amurka ta zaba ta kai wannan harin, ganin ya faru ne a daidai lokacin da ƙasashen biyu ke ƙoƙarin cimma yarjejeniyar zaman lafiya mai ɗorewa, sannan ya nuna ko kwanto kan cewa kuskure ne. Isra'ila ta ce jiya Asabar ta yi amfani da makami mai linzami na harbo makamai wajen tarwatsa wasu rokoki biyu da aka harbo daga ƙasar Siriya, wanda a cewar wani jami'i shi ne karan farko da aka yi amfani da wannan na'ura mai gajeren zango wajen cafko makaman da wasu mayaka suka harbo a yakin na Siriya. Kafafen yaɗa labaran Isra'ila sun ruwaito jami'an soji na bayyana rokokin da aka harbo ɗin kan 'yan wato yankin tuddan Golan da Isra'ila ta mamaye, da cewa ɓarin yaƙi ne kawai ba da niyya ba. Babu rahoton rauni. Isra'ila ta zaɓi tsama kanta daga rikicin na Siriya, to amma ta kaddamar da wasu hare-haren jiragen sama zuwa tsallake kan wasu muradin soji kuma ranar Talata, ta wato da ta gabata ta yi hakan, bayan da wasu bamabumai suka fada cikin yankin kasar da ke karkashin mamayarta. Papa Roma Francis ya yi kira ga kasashen Turai da su yi maraba da yan gudun hijira masu kokarin tsere ma tashin hankali a kasashen su saboda a rage yawan ayyukan ta'addanci kuma a yada al'adar darajanta dan adam da kuma karamci. Da yake jawabi ji a sabar a birnin Rome ga tsufin daliban makarantun addini na Jesuit da ke fadin Turai, Francis ya ce karamci na hakika shine wato makamunmu mafi girma na yaki da ta'addanci. Francis ya lura cewa akwai mutane sama da miliyan 65 a fadin duniya da aka raba su da muhallansu karfi da yaji, adadin da ya ce ba a taba gani ba kuma na da daura kai. Mambobin gamayyar kungiyoyin kasa da kasa na tsaffin ɗaliban da kuma na yanzu na makarantar ta Chuseid sun halara ne a birnin Rome, inda suke wani babban taro mai taken ƙaurar jama'a a duniya da kuma matsalar yan gudun hijira lokacin yunkurowa da kuma taɓukawa ya yi. Wani bom na bututu ya tarwatse cikin wani kayan shara a wani gari mai gabar ruwa a New Jersey jiya Asabar, wanda ya kai ga soke gasar gudun fanfalake tare kuma da wato wanda aka yi don tattara kuɗi ma wasu tsaffin sojoji. Ba a samu rahoton jin rauni ba, to amma hukumomi a wurin shakatawa na Seaside Park da ke jihar ta New Jersey sun soke gasar mai taken Seaside Semper 5, wadda gasa ce ta gudun nisan kilomita 5 da aka shirya don tara kuɗi ma tsofin sojojin Amurka. Sojojin ruwan Amurka ne suka shirya gasar.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Abu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Masana sun ce wasu daga cikin matsaloli da ke addabar ci gaban ilimi a arewacin Najeriya sun hada har da jahilci game da matsayar addini kan neman ilimi musamman na zamani. Shi yasa har yanzu ake samun jan kafa daga wasu iyaye ta wajen kin saka ƴaƴansu maza da ma matan makaranta. Mukaddashin shugaban jami'ar jihar Kebbi Professor Bello Malami ne yayin wannan bayani a tattaunawar da wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kona.
Rashin yi wa ƴaƴa tanadin ilimin zaman duniya da ta lahira da iyaye suka yi yake ummul aba'isin fitinu da bala'o'i da ke addabar duniyar mu ta yau. Shugaban jami'ar fasaha da kimiyya ta jihar Kebbi Professor Bello Shehu Malami ya furta haka cikin hira da muka yi.
Kira na ga iyaye shine ai tunani da irin alƙidan da addinin mu ya karantar da mu cewa yara hakkin mu ne, kuma idan mun mutu muka iske ubangijin mu zamu yi bayani yanda muka gudanar da tarbiyyar ƴaƴan mu. To wannan akasari mukan yi waci da wannan karantarwa, shike sa iyaye har yaran su su kai lokacin da zasu zama dattijai su ma an bar su ba nuni na hanyar da zasu bi rayuwa su yi ta cikin sauki da jin dadi. To kirana anan shine iyaye su ji tsoron Allah, hakkin nan da Allah ya dora musu na ganin cewa sun tarbiyyantar da ƴaƴan su akan turba wadda za ta sa su zama mutane al'umma ingantattu, sai sun saukar da shi. Hanya ta farko daga saukar da shi, kowanne mu ya sani abin da yake iyawa daban-daban yake, don shi ne ma shi Allah Ubangiji da kansa ya ce kowa ya bauta masa gwargwadon ikonsa. To ashe in haka ne, ko wurin aiki kowa irin aikin da yake iya yi ya bambanta. Don haka ɗaya daga cikin hakkin iyaye shine su binciki ƴaƴansu su gano shin kowaye kowane wane irin aiki yake iya yi, sai a wani baiwa Allah ya masa na aiki, sai a dora wannan yaro akan baiwar da Allah ya masa zai ci nasara. Abinda mutane za su gane shine a kowace sana'a ta duniya Allah ya saka arziki a cikinta. za ku idan za mu duba mutun ya duba a kasuwar garin su zaka ga mai sai da tonka da mai sai da tonka da mai sai da tonka wannan ya je Makka ya gina gida ya sai mota ya yi aure wannan kullun da kyar zai hada kudin cin abinci kasuwa daya wata kila wuri daya ma suke a zaune don haka shi arziki daban yake amma dole ne kowa sai ya samu sana'ar da zai hau don ya korewa bakinsa kuda wannan shine addini ya tanada wannan shine kimiya ma ta dan adam ya tanada kowa sai ya samu abinda zai tallafa wa rayuwarsa idan ana son kar ya zama matsala ga kansa da kuma sauran al'umma muna ganin irin fadace fadace da ke faruwa cikin duniya da kashe kashe duk wannan yana faruwa ne saboda tun farko iyaye sun kasa su adda ƴaƴansu bisa turba ta neman ilimi na zaman duniya da ilimi na zaman lafira.
Gwamnatin jihar Kaduna kuma ta ce ta himmatu ainihin wajen ganin an samu ci gaban ilimi musamman na ɗiya mata a jihar. Da kuma daidai lokacin da take kira ga ma'abuta ilimi da ƙungiyoyin farar hula da waɗanda suke wa harkar ilimi hidima su ƙara ba da gudumawa a wannan fanni. Kwamishinan ilimi na jihar Farfesa Andrew Nock ne ya bayyana haka a bukukuwan da aka yi domin karrama ranar yara a bana. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa a yankin Iliya Kure ya aiko mana.
Idan kuka tuna, mai girma gwamna ya tallafawa ƴaƴanmu mata guda 30 su je jami'a ta Kampala don karatun zama likitoci. In Allah ya yarda, nan da shekaru 5 masu zuwa, za mu sami likitoci mata guda 30 da za su fara aiki a asibitocinmu. Kwamishinan kuma ya shelar ba da tallafi ga ƙarin mata masu son zuwa karatu a matakin jami'o'i don yaƙar jahilci da kuma bunƙasa zaman lafiya a jihar Kaduna da ma Najeriya baki daya. Hakan yasa Professor Nock ya yi kira ga kamfanoni da ƙungiyoyi na gida da na raya ƙasa da su tallafa wa gwamnatin jihar Kaduna wajen ciyar da ilimi gaba, musamman ilimin ƴaƴa mata. Na tambaye su mata maluma guda biyu, Malama Geyok Shamaki da Malama Tabita Kasa, muhimmancin ilimi ga ƴaƴa mata.
Mace da zara ta samu ilimi akwai abubuwa da dama da za ta yi. Gidan da in ka ga mace tana da ilimi zaka ga bambanci da gidan da mace da ba ta da ilimi don za ta yi kokari ta ga komai a gidanta yayi tafiya daidai daga mai gidanta har ƴaƴanta.
An gane cewa in ka ilmantar da ƴa mace ba za ta rike shi ma kanta ba, za ta tabbatar cewa duk wanda ke kusa da ita shi ma ya samu wannan. Yasa yake da muhimmanci a ilmantar da ita. Kuma in ka ilmantar da ƴa mace kaman yanda aka ce, in ka ilmantar da mace ka ba ma mutane da yawa yanci, domin kam ƴa mace za ta ga cewa ƴaƴanta, makwabtanta, duk wanda ke kusa da ita za ta so ya samu wannan ilimin don ita ma ta san amfanin da ya mata.
Wani rawa ya kamata Najeriya ta taka ko a gwamnatance wurin gani an bunƙasa ilimi ga ƴaƴa mata?
Ya kamata su kara rawayar da kan jama'a, domin da dama suna ga kaman ɓatan lokaci ne a ilmantar da ƴa mace, amma in aka wayar da su sun gane cewa ba haka ba ne za a samu cin gaba, kuma in aka yi haka nan za mu gan canji.
Na tambayi wata ɗaliba yadda take so ta amfana da ilimi.
Sunana Lami Ibrahim, na zuwa Government Day Secondary School na Rayu, Kaduna State. A gane na aboko shi ne mu je makaranta mu samu ilimi, saboda idan mun je makaranta mun samu ilimi abinda muke so mu zo mu zama a rayuwarmu za mu iya mu zama. Kuma idan mun je makaranta, idan muna so mu zo mu zama wani abu a rayuwarmu, mu zauna mu yi karatu da kyau kar mu zauna muna wasa. Idan teacher yana cikin class sai mu zauna muna ji abubuwa da malaminmu suna koya mana, kar mu zauna muna yin wasa. Ina son zama na saboda in taimake ran mutane ta ilimin da na samu a makaranta, sai ina ba su magunguna wanda ya kamata in ba su ya warka da jikinsu saboda su samu lafiyan jiki, sai su ci gaba da rayuwarsu.
Babu shakka ilimi na da muhimmanci, idan ko har mace ta same shi ba gidanta kadai zai amfana ba, amma al'umma ne baki daya. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Nigeria.
Daga jihar Kebbi kuma an yi kira ne ga ɗalibai ƴan mata da suke kammala karatu a makarantar sakandaren gwamnati ta tarayya da ake kira Unity College da ke Kebbi cewa su mai da hankali wajen koyon sana'o'in hannu domin su kasance masu dogaro da kai. Wakiliyar sashin Hausa a jihar Maryam Atu Muhammad ta halarci bikin yaye ɗaliban da kuma rahoton da ta aiko mana.
Wannan kira ya fito ne daga shugaban kwalejin ƴan mata ta Gamman Girls Unity College da ke birnin Kebbi jihar Kebbi Nigeria. Hajiya Tuni Aliyu yayin walimar yaye ɗaliban kwalejin da suka kammala karatunsu a shekarar bana. Hajiya Tuni Aliyu wadda ta bayyana mahimmancin ilimin sana'o'in hannu ta ce.
Mun koyan madalimai yadda ake jikuna kamar zaki sai irin wannan rafa da kiga yana wurin sai ki jikatta mun koya musu yadda ake yin bangus da kuma sarkuna da yan kunne mun koya musu yadda ake yin dinkin cela da kuma saki-sakin soyitoci an koya musu yadda ake yin kama detergents irin su omo shampoo dinna da sauransu kuma an koya musu yadda suke snacks daban-daban irin na sayarwa an nuna musu yadda ake sarrafa kamar irin masara into powder form I sealing inta domin a sayar ga jama'a akallan dai muhammu shine yara su yi dogaro da kansu su samu da abin da za su yi dogara kahin su je further education da zara an bada hutu kada su bata lokacin su su samu abubuwan da za su yi fata ta dai shine uwayen yara za su dan tallafa musu domin ga lokacin gaskiya mun so idan mun kira ma jafiti din mutum mu tallafa ma yara da koda kankani ne saboda sana'a bata rukwarin kudi da dama kamar 2500 10,000 ma zaki fara wannan sana'a mun so mu dan bada wayannan tallahi ga su yaran mu amma gaskiya tayin bai yadda ba
su ma daliban da suka kammala karatun su bana ga abin da suka cewa
sunana Rabi'atu Ibrahim Wara muna cikin wayanda ke bada gudunmuwa ga na MSS kuma ni ce Amira wato ni a shugaban su to mun gode muna farin ciki gaskiya da wannan MSS wanda yake shi ya nuna mana wannan tarbiyya da mun ka samu wanda yake ba kowa ne zai samu tarbiyya kamar hakan gaba saboda sun ba mu tarbiyya kware da gaske da yanayin da zamu yi shigan mu da yanayin da zamu sa hijabi
an koya muku yadda kuka haddace alqur'ani
insha Allah
kuma yaya shi boko din kuna da isassun malamai
gaskiya alhamdulillah dun ko shi ma bokon nan muna da isassun malamai iya gargwado
ana Maryam Muhammad Arzika daga Zamfara alhamdulillah gaskiya mun gari ba kware ga karatun boko sannan mun samu tarbiyya ta kware ta kyakkyawa wanda ko gaban iyayen mu muke za a iya ba mu irinta
Malam Shehu Umar Dallatu Petron na MSS ta GGUC ga abin da yake cewa game da karatun su
alhamdulillah wahala da muke samu wajen karantar da yara ƴan mata zaka koya ma yara tarbiyya amma wani lokaci idan suka je hutu sati biyu ko da aka dawo sai ka iske wannan ginin da kai duk ya rushe mahi yawa yare ƴan kadan ne wasu iyayen su za su kula amma akwai masu hazaka waɗanda ka rike wannan abin kuma su yi amfani da shi wannan shi a kalubalen da muka samu sannan ma a cikin makaranta ma akwai kalubale amma muna samun haɗin kai ga makaranta idan muka ga wani gyara wata matsala wadda ta tusgo mu sanar da hukumar makaranta kuma sai a taimaka mana sai mu zartar da abin in Allah su wannan akwai sauki ga matsaloli illa abinda attausai na ga nan gaba yare ne zaka yaruwa yaro nasiha ya dauka amma da ya bar wannan wuri in yatte can sai ka iske kamar ba a yi masa nasiha ba
wannan cikin karatun da kake koya musu na alqur'ani da sauran hadisi to yaya ka ga karatun bokon su
alhamdulillah karatun bokon su shi ma yana taya yadda ya kamata bayan muna karantar da su a islamiya mu yi musu sallah salloli nan a magariba da isha'i da dai sauransu to karatun bokon ma yana amfani don naji asibiti shekaran je ƴan makaranta da yawa waɗanda suka tarbe ni akan mun karantar da su kuma sun zo sun zamo nurse na asibiti wannan alhamdulillah suna maida hankalin su gare su sai dai ayi kokari a jawo hankalin iyaye su kula ma yaran su wani lokaci ana samu matsala daga iyaye kuka iske yarinya an koya mata ko yarinya tana wani abu mara kyau kai mata magana tace ai ko gidansu ba a hana mata ba kaga wannan bayan da zaka yi da yaro yaro ya ga ko gidansu abinda yake yi mara kyau ba a hana mai ba to kaga ni kai yana da wuya kai ka azagin nan da zaka roshi ka hana shi wannan abin muna samu wannan matsala da dama, kuma muna kwama da gwamnati ta yi kokari ta taimaka kamar yadda take karanta suwa, kuma ta rinka kulawa abubuwan da ke faruwa a cikin makarantun ne. Da haƙƙin malamai ya kamata gwamnati ta kula da haƙƙin malamai a biya su.
Saura waɗanda suka yi jawabi yayin walimar sun shawarci ɗalibai da kada su yi ƙasa a gwiwa wajen neman ilimi gaba da secondary, tare da kiyaye tarbiyyar da suka samu daga iyaye da malamansu. Bikin walimai ya kunshi gabatar da kyaututtuka ga shugabannin kungiyar ɗaliban musulunci da makarantar masu barin gado, da kuma waɗanda ke bayar da gudunmawa ga cigaban ɗaliban musulunci ta makarantar. Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya.
Hukumar ayyukan raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID ta ba da gudunmawa kan harkokin ilimi musamman a arewacin Najeriya. Mun kawo muku kashi uku na hirar da Abdul Wahab ya yi da wani jigo a harkar bunƙasa ilimi a jihar Bauchi, Alhaji Aliyu Gambo, wanda yana daga cikin masu ruwa da tsaki da suka halarci babban tarurruka da aka yi a Bauchi da kuma Sokoto kan wannan batu. A ƙarshen hirar ya yi magana ne kan hanyoyi da za a riƙa taimaka wa malamai domin su ƙware kan ayyukansu.
Ko tarurrukan bita da da a dinga yi, akwai kuma sauran tarurruka na ƙara ma juna ilimi wanda zai ƙara inganta musu hazaƙa da ƙwarewa, kuma za a ƙara musu sabon dabarbaru na yadda za su koyar da waɗannan ɗalibai ɗin, domin ana son a samar da ingantattun ɗalibai, sannan kuma da ingantattun wajen koyarwa. Wajen koyarwan kansa ana so ya zama abinda suke kira learner friendly,
yawa kaman ɗakunan karatu kenan,
yawa kaman wajen primary nan. Za a inganta waɗannan primary ɗin ta hanyar samar musu da kayayyakin zama da kayayyakin da zai dan sa su nishaɗi, wanda hakan yake sa yaro ya zauna a makaranta, shi yake sa yaro ya zo makaranta din. Dan duk in babu irin waɗannan, ba da a samu improved access ba, ba da a samu improved enrollment ba, sannan ba da a samu retention ba. Kaga in babu retention complete, da mun mahimmai
dai abin da yake zai sa musu
sha'awa, yawa
sun tuna akwai
abu
kaza,
yawa
to zaga ana dokin
zuwa makaranta din. Ba ma aje ba ko har ma a zauna a yi karatu, ba ma a zauna a yi karatu ba, har ma a karasa a kuma sakamako daga baya a baya ta sakamako.
To a ƙarshe zan so in san menene ko kuma hasashen da zaka yi ganin da cewa idan duk wannan tsare-tsare ya samu gudana yanda aka tsara aka tafiyar da shi, ya abin zai kasance?
To alhamdulillah, abin da zai kasance na farko dai shine yawan yaran nan da suka zama ba su karatu, ba su da aikin yi, sai yawan gararan ba, sai fitina-fitina na yau daban na gobe daban. In Allah ya yarda, duk waɗannan za a yi maganinsa, domin an sama musu dama, dama ta samu, sun shiga makaranta, sun yi karatu, sun samu abin yi, su ma sun zo masu dogaro da kansu. Buka ga matsalan yaran nan ya ragu, kuma da zaran matsalan yara ya ragu, tunda a yanzu fa matasan nan su ne kashin bayan al'umma, su suka fi yawa a cikin al'umma. To da zaran an yi maganin wannan, to insha Allahu da a samu ingantaccen al'umma mai zaman lafiya, kuma ci gaba dai samu.
To ko da gida na ce zai ƙarshe, ban sani ba ko akwai wani abin da yake muhimmi wanda yake ban tambaye ka ba, za ka yi batu a kai?
To muhimmin dai shine godiya ne ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa muka samu wata ƙasa wanda al'umman ƙasan suka ji sha'awa, suka yi tunanin cewa ya kamata su kawo tallafi ma ƙasan Najeriya, kuma a Najeriyan ma a jihar mu ta Bauchi, a arewacin Najeriya a jihar mu ta Bauchi. Sannan shi mai girma gwamnan mu Muhammad Abdullahi Abubakar Esquire ya ga cewa lalle wannan gudumawa abin a karɓa ne, abin a yaba ne, ya ɗauki abin nan ya runguma hannu bibbiyu. Idan ka duba tsarin gwamnatin nan, hankalinsa don iya ce maka 95 cikin 100 na ayyukan gwamnatin nan ya maida hankali ne a ɓangaren ilimi. Abu nisa ni ce haka idan ka duba budget, wato kasafin kuɗinsa, ya ba da kaso mafi tsoka ma'aikatan ilimi. Na farko kenan. Na biyu, idan ka duba wanda yake masa mataimaki, wato deputy gwamna, shine ya dauko shi ya bashi kula da ma'aikatan ilimi. Kaga wannan shi go. Abu na uku, yanzu haka akwai committee mai karfi wanda shi mai girma gwamna ya saka domin su duba, su yi gyara, su warware duk matsala, su fito da gyare-gyare da hanyoyi mai kyau wanda zai inganta ilimi a jihar Bauchi. To wannan godiya bayan nace ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mana wannan kasa na America. To godiya na biyu shine mashi mai girma gwamnan jihar Bauchi saboda karban shirin da yayi, dan in wani ne ba ma dai damu da shirin ba, ballantana har ya karba, har kuma shi ma ya sa hannu a memorandum of understanding na wannan tsari.
To akwai wani abin da yake gwamnatin jihar Bauchi za ta bada tallafi ita ma nata, wato irin wanda ake kira counterpart funding.
To anan dai maganan counterpart funding abu ne wanda ya shafi su manya daga sama, amma babban counterpart funding shine ita jihar Bauchi a matsayinta na state partner ta bada ma'aikatanta kaman irina da sauransu. Akwai asibiti, akwai education da sauran hukumomi wanda duka duk lokacin da aikin ya taso da su ake
kuma ta samar da wata kila wuraren da za a gudanar da wannan
kwarai, ta samar da dama, wato enabling environment ake faɗa ko da turanci,
yanayi,
ta samar da yanayi mai kyau domin idan babu political will, idan babu sha'awan abun ko son abun da kishin abun da kuma kishin al'umma a zuciyar shi mai girma gwamna, da duk wannan abun ba zai faru ba.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadabin haurewa, hanyar ɓullewa. Mu nemi ilimi gwadabin ɗorewa, mu nemi ilimi alfaharin kowa, ilimi don kowa, ilimi don kowa. Mu nemi ilimi fitilar haskawa,
wanda bai gani ma na hangowa,
haske na ilimi waya na shewa,
wanda bai gani ma na hangowa,
hasken da ko ina shi ke kyallawa,
wanda bai gani ma na hangowa,
ko wanda bai gani na fuskantowa. Duhun rashin sani ya zarce faɗowa, a wane duhun dare gunsu fantawa, mafi adam batu kul hafunawa, a ciki da gaskiya waya hujewa.
Masu haro da wannan, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Chubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labaran duniya.
To a takaice, hukumomi a New York na nazarin wani abin da aka gano a wani wuri wanda wasu gidaje ne kawai tsakaninsa da inda wata fashewa ta aukutun farko a Manhattan na New York din. Rahotanni na nuna cewa abin da aka gano a titi na 20, wato 27th Street, yayi kama da gangar iskar gas ta dahuwa wadda aka makalama wata wayar salula da kuma wasu wayoyi a cikin wata jakar leda. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta caccaki Rasha saboda kiran a yi taron gaggawa na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da daren jiya Asabar don a yi nazarin wani harin jirgin sama wanda ga dukkan alamu Amurka ce ta kai cikin kuskure, wanda mai yiwuwa ya halaka sojojin gwamnatin Siriya da dama. Isra'ila ta ce jiya Asabar ta yi amfani da makami mai linzami na kakkaɓo makamai wajen tarwatsa wasu rokoki biyu da aka harbo daga ƙasar Siriya, wanda a cewar wani jami'i shi ne karan farko da aka yi amfani da wannan na'ura mai gajeren zango wajen cafko makaman da wasu mayaƙa suka harbo daga Siriya.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku